Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan la'asariya na ranar Alhamis 9 ga watan Disamba shekarar 2021. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke dauke da shi, ga kanun labarai.
Kasar Pakistan ta samu bullar cutar coronavirus samfurin Omicron na farko. Wani jami'i ya faɗa yau Alhamis cewa wacce ta harbi wata mata ce mai shekaru 57 da bata yi allurar rigakafi ba a Karachi. Gwamnatin kasar New Zealand ta yi imanin cewa ta fito da wani shiri na musamman na kawo ƙarshen shan taba sigari, irin zai haramta waɗanda suka kai shekaru 14 ko ƙasa da haka. Mahukuntan Amurka sun aike da bakin haure biyu zuwa Mexico jiya Laraba a ƙarƙashin wani shiri da ake kira Remain in Mexico, wato ku zauna a ƙasar Mexico da aka mayar.
Kadin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa kungiyar Miyati Allah reshen jihar Taraba tana ɗaukar matakan wayarwa da kuma shawo kan matsalar rashin tsaro a yankin.
Don saboda zaman lafiya, ni Ardo ya sani aiki akan zaman lafiya musamman akan yankin Taraba. Akwai lokacin da ni da kaina na tashi na tafi, yanzu kaga kan nan nawa ka duba ka gani duk duka ne saboda zaman lafiya, saboda mu muna son zaman lafiya.
A cikin shirin za ku kuma ji cewa hukumar bada lansin kwarewar gudanar da ayyukan kwangila tana kashe ni ga waɗanda suke aikin kwangilan ba tare da izini daga hukumar ba.
Duk wanda za a nada ya zama yana da lansin da wannan hukumar ta bashi, idan kuma ba shi da wannan lasin, to da shi da wanda ya nada shi dukansu sun yi laifi, kuma dokar ta bayar za a iya kai su prison har zuwa matsayin shekara biyu.
Muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar, sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasar Pakistan ta samu bullar cutar coronavirus samfurin Omicron na farko. Wani jami'i ya faɗa yau Alhamis cewa wacce ta harbi wata mata ce mai shekaru 57 da bata yi allurar rigakafi ba a Karachi, birni mafi girma a kasar kuma babban birnin lardin kudancin Sindhi. Kafofin yada labaran yankin sun rawaito cewa mara lafiyar, wacce ta keɓe kanta a gida bayan an sallame ta daga asibiti kwana ɗaya da ya wuce, ba ta da tarihin tafiya kuma an fara binciken waɗanda ta yi mu'amala da su. Ministan lafiya na lardin Azra Fazal Pichino ya faɗa a cikin wata sanarwa ta bidiyo cewa har yanzu ba su kammala nazarin ƙwayoyin halittar majinyaciyar ba, amma yadda ƙwayoyin cutar ke nunawa da alama Omicron ce. Pichino ya ce mutane bai kamata su ji tsoro ba, kuma ya buƙace su da su karɓi cikakkiyar allurar rigakafin coronavirus. Gwamnatin kasar New Zealand ta yi imanin cewa ta fito da wani shiri na musamman na kawo ƙarshen shan taba sigari, shirin zai haramta waɗanda suka kai shekaru 14 ko ƙasa da haka. A ƙarƙashin sabuwar dokar da gwamnati ta sanar yau Alhamis, kuma take shirin amincewa da ita a shekara mai zuwa, za a ci gaba da ƙara ƙarancin shekarun siyan sigari duk shekara. Wannan yana nufin a ka'ida aƙalla shekaru 65 bayan dokar ta fara aiki, masu saya za su iya siyan taba sigari, amma kawai idan za su iya nuna shaidar cewa sun kai shekaru 80. A aikace jami'ai suna fatan shan taba zai shuɗe shekaru da yawa kafin lokacin. Tabbas shirin yana saka burin na samun ƙasa da kashi 5% na 'yan New Zealand masu shan taba nan da zuwa shekarar 2025. Sauran ɓangarorin shirin sun haɗa da ba da damar sayar da kayayyakin taba da ke da ƙarancin sinadarin nicotine da kuma rage yawan shagunan da za su iya sayar da su. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, ƙungiyar Fulani makiyaya ta Miyati Allah reshen jihar Taraba ta yi wani taron tattaunawa da kuma wayar da juna akan matsalar rashin tsaro da ya addabi yankin a ƙaramin hukumar Gasol da ke jihar ta Taraban. Wakilin Musalisu Muhammad Garba ya aiko mana da rahoto akan wannan batu.
A wani al'amari na neman zakulo mafita sakamakon yadda matsalar rashin tsaro ya addabi kasar Najeriya, hakan ta sanya kungiyar Miyetti Allah reshin jihar Taraba suka yi taro a karamar hukumar Gasol domin warware matsalar rashin tsaro da ya addabe su. Duba da cewar kabilan su na Fulani su ake yawan zargi da bata gari, an gudanar da taron ne a karamar hukumar ta Gasol a gargashin jagorancin Ardo Kiriol. Hakan ta sanya ne masa tambaya kan cewar ko menene ma makasudin yin wannan taron.
To makasudin wannan taro game da dai irin tabarbare war zaman lahiya na kasa wanda muke ji ba mu gani ba kai abubuwan da suke faruwa wasu jahohi wanda muke kokarin mu kan mu bi hanyar da duk ya kamata mu hana mu idanun mu bacci mu hana mu kan mu zama mu bi duk hanyar da ya kamata mu dakile wannan abu kada shigo mu na kasan mu kamar fitintunu da suke faruwa a kasai sai wasu jahohi makwatan mu abubuwan da suka shafi kamar magana kinnafin tare hanya hakan ga da sauran wasu bannuka da suke faruwa na ganganci ba mun ce maka irin na kuskure ba don shi kan duk mai saniya an san shi da banna na kuskure mun san zama ji shi akan na kuskure na diganga wanda yake wanda zan a bata ma mutane umfani su ba tare da wanda lili ba. To dalilin da yasa ni ina daga cikin wanda ya bada shawara a gaggauta wannan zaman saboda mu magance wannan matsala.
To shi ma a nashi bangaren Alhaji Baba Sule Mai Keke wanda ke zama sakataren kungiyar Miyetti Allah reshen jihar Taraba, na koyi masa tambaya ko wani irin matsaloli suka fara fuskanta a yayin zakulo mafita akan wannan matsalar.
Barazanar da muke fuskanta shine na asalin waɗanda muke aiki akan su muke samun sakonni na cewa wannan aikin da muka fara ba za mu iya ba kuma za su cin mana. Wannan shine muke fuskantar barazana cikin aikin. Akwai waɗanda idan aka kama su aka kasa samun masu tsayuwa akan case din su waɗannan dole ne za a bada bailin su suna zuwa suna komawa, amma wanda dai muka kama right handed a matsayin sa na ɗan kidnapping ko kuma muka samu wanda ya bada saida akan sa wannan baya dawowa, yana nan yana daure.
Shi ma dai Alhaji Mai Dabo ɗaya ne daga cikin shugabannin wannan kungiyar wanda kuwa yake bada namijin kokari domin ganin an shawo kan wannan matsalar da ya addabe wannan yankin. Na koyi masa tambaya kan cewar ko wannan tattaunawar da suke yi a wace gaba aka tsaya.
To alhamdulillahi wannan tattaunawa da ake yi wato abubuwan sun yi nisa saboda shi ainihin ardunawa mai son zaman lafiya ne, don idan ba za ka iya mantawa ba don saboda zaman lafiya ni ardo ya sa ni aiki akan zaman lafiya musamman akan yankin Taraba. Akwai lokacin da ni da kaina na tashi na tafi, yanzu kaga kan nan nawa ka duba ka gani dudduka ne saboda zaman lafiya, saboda mu muna son zaman lafiya. Sannan ban mu san ko ina ba banda nan Taraba state, ina ne mun zo nan tun 1991 muke Taraba.
Karamar hukumar Gasol da yake jihar Taraba karamar hukuma ce wadda ta yi kamari sakamakon matsalar rashin tsaro da kuma fitintinu da yake tasowa tsakanin Fulani makiyaya da mazauna wannan yankin. Hakan ta sanya wannan kungiyar ta Miyetti Allah reshen jihar Taraba ta yi wannan taro a wannan karamar hukuma. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Gaida Salisu Garba da wannan rahoto. Yanzu kuma ga baban lija ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Wani dan bindiga ya harba wani dan jarida wanda yake kallon talabijin a wani shago a tsakiyar birnin Philippines a wani mummunan hari da aka kai a wani wuri da aka dade ana kallo daya daga cikin kasashen duniya mafi hadari ga yan jarida. Yan sanda da jami'ai sun fada yau Alhamis cewa Jesus Malbanan mai shekaru 58 wakilin yankin na jaridar Manila Standard ya mutu ne yayin da aka dauke shi zuwa asibiti bayan da ɗaya daga cikin maza biyu masu tuka babura daren jiya Laraba a shagon iyalansa da yake kula da shi a garin Kalbayog na lardin Samar ya harbe shi a kasau biyu waɗanda ake zargi sun tsere, kuma 'yan sanda sun kaddamar da bincike don gano su da dalilin su na kai harin. Kungiyoyin sa ido kan kafafen yaɗa labarai sun yitar da kisan cikinsu har da abokanan aikin Malbanan a Pampanga, lardin arewacin Manila, inda ya yi aiki na tsawon shekaru da matsayin wakili mai ɗauko labarai da matsayin wakilin Reuters. An yanke wa hamshakin attajirin Hong Kong kuma fitaccen mai fafutukar rajin kare demokuraɗiyya Jimmy Lai da wasu mutane biyu hukunci yau Alhamis saboda irin rawar da suka taka a bikin kunna kendir na Tiananmen da aka hana a shekarar da ta wuce, inda aka murkushe masu adawa a birnin da kuma tsauraran matakan siyasa na Beijing. Lai tare da Cho Hong Tong, mataimakin shugaban kungiyar shirya sintiri ta Hong Kong don tallafa wa kungiyoyin fafutuka masu kishin China da mai fafutuka kuma tsohon dan jarida Gwen Ho, an same su da laifin shiga ko ingiza wasu shiga bikin kunna kendir a shekarar 2020. suna daga cikin masu fafutuka 24 da aka tuhume su kan rawar da suka taka a taron da ba basu izini ba a Victoria Park a ranar 4 ga watan Yunin bara, inda dubban mutane suka taru suna kunna kendir da kuma rera waƙoƙi a wurin shakatawar, duk da gargaɗin da 'yan sanda suke cewa sun karya doka. A baya dai kungiyar haɗin kan Hong Kong tana shirya bikin kunna kendir a birnin Victoria Park a ranar 4 ga watan Yunin kowace shekara don tunawa da murƙushe masu zanga-zangar neman ƙarin demokuraɗiyya a dandalin Tiananmen a 1989.
Madalla gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar bada lasisin kwarewa ga kwararru akan ayyukan kwangiloli ta Najeriya, Chartered Institute, ta ce za ta fara daukar matakan gurfanar da waɗanda ba su da lasisi a jami'an da ke gudanar da ayyukan kwangiloli don yaƙi da bara gurbi. Da alamun cibiyar ta ɗau wannan mataki ne don yadda gine-gine ke rugujewa, musamman bayan rugujewar gini mai hawa 21 a ikoyin jihar Lagos a watan jiya. Ga dai Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
An tabbatar da wannan cibiya ta zama bisa doka a 2018, inda take da horumin ba da lasisi ga dukkan kwararrun da ke jagorantar ayyukan kwarewa da kuma hukunta waɗanda imma ba su da lasisi ko suka jagoranci ayyuka marasa inganci.
By the time Nigerians know about the institute and whenever they are doing any project, they will engage the project managers, the registered members.
Idan 'yan Najeriya sun fahimci aikin wannan cibiya, to za su rika daukar jami'an da za su kula musu da ayyuka da ke da lasisin cibiyar. Dan in jami'in kwangila ya shirme, sai mu janye lasisinsa. Yanzu shugabar cibiyar Victoria Okoronkwo da ke magana taron manema labaru a Abuja.
We have to implement whatever the law has said, the person who has deviated.
Okoronkwo ta ci gaba da cewa za mu tabbatar da aiwatar da haƙƙin da doka ta ɗora mana, don ganin an hukunta duk wanda ya saba ƙa'idar aiki. Wannan ko ya haɗa da gurfanarwa gaban kotu da ɗaurin shekaru 2. Mataimakin shugaban cibiyar na Arewacin Najeriya, Dr. Jamilu Isa ‘yan kwashi, ya ce dokar ba za ta ƙyale hatta wanda ya ɗau jami'in kula da kwangila da ba ƙwararre ba.
Duk wanda za a naɗa ya zama ya shugabanci duk wani aiki na raya ƙasa da zai kawo ci gaba, ya zama yana da lasin da wannan hukumar ta bashi. Idan kuma ba shi da wannan lasin, yaje yake shugabantar wani ayyuka na raya ƙasa da ci gaba, to da shi da wanda ya naɗa shi dukansu sun yi laifi, kuma dokar ta bayar za a iya kai su prison har zuwa matsawar shekara 2 in aka mutum yana yin kula da project amma ba shi da lasin har da wanda ya naɗa shi. So ya zama doka ce ta ƙasa, ya zama wato kana so ka kawo wa ƙasa illa idan ka naɗa wanda ba ƙwararre ba da kai da ka naɗa shi. Dan su wanda suke kula da wannan ayyukan na ƙasa ba su suke naɗa kansu, wasu ne suke naɗa su a madafan iko. To da wanda aka naɗa da wanda ya naɗa ɗin, dukkansu dokar ta bayar sun yi wa ƙasa laifi, kuma kamata a kai su kotu a kulle su har tsawon shekara 2, kuma wannan hukuma za ta yi haka, za ta fara nuna misalai.
Sau da dama a Najeriya akan samu jami'an da ke kula da manyan ayyuka da ke aiki da takardun jabu ko kuma dama haye suka yi ba koyo ba. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu koma gefe, Hawwa Umar ta gabatar da shiri na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Najeriya ta shiga sahun kasashen da suka karbi allurar rigakafin cutar corona nau'in AstraZeneca, inda tuni shugaba Buhari da wasu gwamnonin kasar suka karbi allurar. A yau za mu tattauna ne kan irin kokarin da hukumomin lafiya ke yi don wayar da kan al'ummar kasar game da rigakafin. Tare da ni a cikin shirin akwai babban jami'i a ma'aikatar lafiya ta Najeriya, kazalika shine babban likitan alhazai na Najeriya, wato Dr. Ibrahim Kana. Dokta, barka da wannan lokaci.
Barkanmu dai.
Dokta, ta yaya kuke wayar da kan jama'a game da rigakafin cutar corona?
Yadda kai bayani akan cewa sanda ainihin rigakafin suka isa Najeriya, bayan ga cewa ainihin gidajen jaridu da kuma wasu social media mun tabbatar labarai akwai da jama'a game da wannan rigakafin shi yasa ma muka tabbatar cewa ainihin shi shugaban kasa ga baki ɗaya kenan watan shugaban Muhammadu Buhari da shi aka fara wannan rigakafin bayan hakanan kuma aka yi sakataren gwamnatin tarayya ga baki ɗaya da sauran manyan ƴan siyasa na Najeriya wato shugabannin mu kenan ma'ana idan jama'a sun ga cewa ainihin su manya wato shugabanni sun je sun anshi wannan rigakafin to lalle ya nuna akan cewa wannan rigakafin ba matsala ana kuma kira ga jama'a kowa ma kare tsorata kada hankalin kowa ya tashi ije da ke wannan rigakafin na farko kenan na biyu idan mutum bai da lafiya ina zai je asibiti wani zai gani likita idan likita bai da lafiya wani zai gani likita amma duk da haka gwamnati ta ce likitoci su za su fara ba wannan rigakafin shi yasa duk wani likita da wani ma'aikacin kiwon lafiya a Najeriya wato Sinosis da Pharmacies da makamantan su suma gwamnati ta ba su wannan rigakafin kyauta kowa da kowa ana nan ana kan rigakafin daga Abuja har zuwa duk wani jihohi a kasar Najeriya a Najeriya gabaki daya saboda haka abu ne wanda dole da mu da ku ƴan jarida dole mu taimaka mu faɗakar da jama'a game da wannan ainihin rigakafin akan cewa babu wata matsala kullum muna karanta a social media rubuce-rubuce da jita-jita da mutane suke yi akan cewa wannan kasan ba sa yin rigakafin na ya kashe mutane wannan zance ne da ba ta da tasiri a bari ma in ba da wani misali guda ruwa da muke sha din nan ita kanta tana da illa jikin mutum paracetamol da muke sha kullum na ciwon jiki tana da illa jikin mutum duk wani rigakafi da ake mana tun da can su ma suna rigakafi da illolin sa jikin mutum saboda haka ita kanta rigakafin coronavirus dole ne a ce ita ma tana tafiye da ainihin nata illoli za ta biyo baya amma duk illoli kafin magani mu a kimanci kafin mu saki magani a farawa jama'a amfani da ita sai an tantance tabbata kan cewa wannan illolin za su biyo baya ba za su yi illa yadda zai kawo ga mutuwa da har zai ta da jama'a hankali ba saboda haka dole ne mu ci gaba da wa jama'a bayani akan cewa su kwanta da hankalinsu ni ma kaina ina ma shiri kenan in je neman a ji min wannan rigakafin ina ma ga gwamnati ta yarda a ji wa iyali na ma amma iyalai na ba ma a cikin kiwon lafiya ba aka ce a fara da mutuwa na a tabbatar akan cewa eh kowa da cewa mu na cikin kiwon lafiya da shugabanni su da wannan rigakafin amma nan gaba kaɗan idan aka kai ga iyali ni ma iyalai na insha Allah dukkan su kowa zai ji mun iya mai wannan rigakafin
mutane da yawa saboda ni na yi hira da jama'a wasu suna nuna cewa idan ma har za ka yi cutar ka warke to menene sai an yi maka rigakafin tunda ana warkewa wasu sun nuna min cewa ai a Najeriya ma cutar ba ta riga da ta zama annoba ba dan me za a karbar rigakafin har yanzu mutane ba su fahimci wannan rigakafin ba shin akwai wasu tsare-tsare da kuke yi na wayar da kan jama'a da fadakar da jama'a dan su fito su yi wannan rigakafin
kware da gaske na farko shi yasa muka ce yanzu haka ma'aikatan mu kullun suna gidajen radio gidajen television kuma ana rubuce-rubuce a jaridu akan cewa jama'a su amince akan wannan rigakafin bayan haka akwai takardu da yawa da aka bubbuga da kuma social media da ake ta rubutawa ake bazawa a Najeriya gabaki daya duk inda mutum shiga yanzu za ga akwai rubuce-rubuce da ma'aikatan mu muka yi kuma muna kan yi kuma za mu ci gaba da yi mu ƙara tabbatar cewa jama'a sun gane muhimmancin wannan rigakafin ba abin da za mu yi fiye da ya wuce wannan me ya wuce kuma bayan da jama'a da ya kai ga cewa ainihin shugaban ƙasa shi da kanshi Allah yana cewa kowa ya bi shugabannin shi to shugaban ƙasa shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya ji haɗa wannan rigakafin me zai sa jama'a da mu muka zaɓe shi mun amince kan cewa shi ne shugabanmu da ba za mu je me ya wuce wannan kuma saboda haka ni a tunanina dole ne mutane su yi tunanin akan cewa rigakafi na da kyau ko bai da kyau a'a ba amma an wuce wannan sai wani naka ya rasu da ainihin ciwon coronavirus shi ne mutum da ya ga muhimmancin wannan abin nan shi yasa kuma muka kawo wanda ma duk wanda suka kamu da corona da wanda suka warke da wanda ma ba su kamu ba aka musu wannan rigakafin muna kawo su a TV su ma suna ba da labarai yadda abubuwan nasu yake idan muka lura ko jiya ina talabijin an nuna wasu ƴan jarido wanda su ma an je wato ƴan uwanki kenan abokan aikinki su ma an je an musu wannan rigakafin ni kawo ga haka su ainihin masu watsa labaran su ma su yi a musu rigakafin jama'a su gani akan cewa hatta ma ƴan jarida su ma ana musu wannan rigakafin kuma me suka ce su ke rubuce-rubucen sun ce ba abin da ya dame su lafiya ɗalau kamar ma an musu allura ne da suka saba yi kullum saboda haka mu za mu ci gaba da kira ga al'umma da dubuni ɗan Najeriya duk inda yake rigakafin nan a yanzu ma ba mu ma zama samun ainihin rigakafin nan ba tukuna za su ci gaba da shigowa idan suka ci gaba da shigowa muna kira ga jama'a su daina jin tsoro kada ma wani tare hankalin shi ba abin da rigakafin nan zai mishi insha Allah muna kuma fata duk wani illoli da zai biyo baya Allah ya kama da saukinta wannan tana ma duk wani matakai da ake gwamnatin mu ɗan matakai daga cewa idan ma mutum ya samu illa daga wani rigakafin akwai matakan za mu ɗauka za mu yi komai da komai. Don haka ni ma ina kira ga jama'a da kowa ya kwanta da hankalin shi kowa ya kwanta da hankalin shi ya dau wannan rigakafin.
Wato rahotanni sun nuna cewa wasu kasashe sun dakatar ma da bada allurar rigakafin ita nau'in wannan AstraZeneca kamar su Faransa da sauransu. Likita, me zaka ce wa 'yan Najeriya game da sahihancin ita wannan allurar?
Kwarai da Faransa da Norway da wasu makamai da wasu kasashen Turai sun dakatar da ainihin wannan rigakafin musamman ma na AstraZeneca. Abin da ya faru shi ne jama'a su gane yanzu ba lokaci ne na yin tatsuniya ko awa jama'a ƙarya ba. Kwarai sun dakatar, me kawo da suka dakatar. Abin da ya faru shi ne ainihin akwai bacin na wannan vaccine ɗin, wato wannan rigakafin da aka kirkiro aka kai kasashen su, to su ne wannan bacin suke da matsala, ba wai ainihin rigakafin ne ita kanta ke da matsala ba, a'a ita wannan bacin. Bari mu bada misali, yau kamfanin Dangote ana yin siga, kamfanin Dangote ana yin siminti, yana iya yiwuwa kamfanin su na Obajana shi zama ta cewa sun kirkiro ka buhunan siminti dubu 100 sai aka dauke su aka jiya Sokoto, Zamfara da Kebbi, sai aka lura ta cewa na ai wannan bacin da aka yi su na wannan simintin ba su da kyau, sai kaga za ta dakatar da kwanin su kenan. Amma kuma yana iya yiwuwa simintin da aka Dangote aka produce din su a misali a Benue ko a wani kamfanin su daban da ke Ogun har ba su da wannan matsalan, to shine irin namu kenan a Najeriya yanzu. An amince akan cewa su ma kamfanin AstraZeneca suke sun amince akan cewa ana samun wannan matsalan, amma ba wai ainihin rigakafin take da matsala ba, a'a lokacin yanayin producing din watan kirkiro ainihin wannan rigakafin ne a wannan lokacin wanda aka yi wannan kasashen su a da matsala, shi yasa aka dakatar yanzu. Ko dakatarwa ma da aka yi yanzu, yanzu ana rara kan bincike akan me ya faru a kamfanin lokacin ake wannan production din. Amma mu Najeriya ina tabbatarwa 'yan Najeriya mu rigakafin da aka kawo mana Najeriya ba ta ma da alaka da wannan, ba ma guri guda aka yi producing din su ba, saboda haka ba mu da matsala. Mutane su kwanta da hankalin su, wannan labari ne daga can, kuma Allah ya tsaye da wannan abin a can din.
To amin likita, amma mutane na ganin kamar ana so ma a tilasta musu yin wannan rigakafin ne, shin ya zama dole ne kowane dan Najeriya sai ya karɓi wannan rigakafin?
A to dama tun da ake polio an taɓa sa wani dole je rigakafin ne, ana yellow fever an sa wani je rigakafin ne dole, lokacin da ake jama'a suke mutuwa da ciwon sankarau wato meningitis kenan, an je gwamnatin mun siyo wani rigakafin mun kawo musamman ma a arewacin Najeriya, mun taɓa tilasta wani je rigakafin ne, ai mai ga rigakafi ba dole ciki, sai in kana so. Mu ma'aikatan asibiti mu ne za mu ji a ya kamata ka je ka yi. Idan misali yanzu rigakafin ciwon sankarau wato meningitis da kullum jama'a suna mutuwa, yanzu dai muna wata uku kenan, Allah ya kiyaye an fara zafi kenan yanzu, to yanzu ne ma ainihin ma lokacin ciwon sankarau, to shi yasa mu ma yanzu muke wannan rigakafin, mun tilasta wani je ba wanda aka tilasta shi ya je rigakafi. Amma idan mutum ya yi ya taimaka a kanshi ya kuma taimaka a al'umma, saboda idan ya tafiye da wannan kwayan cutan nan ba za ta mai komai ba, kuma zai taimaka akan cewa ba zai ma iya yaɗa da wannan cutar sosai ba. To haka yake ma coronavirus, ba cewa muke dole sai mutum ya gaya wannan rigakafin ba, amma abin da muke gudu shi ne idan cutar ta kama mutum ya mutu kuma fa. Kaga mu ba mai aikin ba kenan, ina amfanin gwamnati, shi yasa gwamnati take a ga rigakafin nan a je a yi, amma ba ce dole ba, ba inda aka ce dole.
To likita, kawo yanzu za a iya cewa mutane nawa ne a Najeriya suka yadda suka karɓi wannan rigakafin?
A takaice zan ina faɗi kai tsaye akan cewa rigakafin da aka kawo mana Najeriya kusan da yake miliyan 4, to an kullun raba su muke a jihohi, yanzu mai amfani da 50 cikin bisa 100 akan ainihin rigakafin da aka kawo Najeriya. Shi yasa ma nan da 'yan kwanaki kaɗan muna sa ran za mu ƙara samun tsarin ma rigakafin, saboda kar a zo a kai lokacin da rigakafin sun ƙare ana ce ana jiran wasu, yawwa yanzu muna jiran ma wasu ne su shigo Najeriya a cigaba da samun ƙarin rigakafin su ta shigowa. Idan kika bi suna sati biyu da sun ka wuce baya can, jama'a suna ta jita kan cewa mu ma gwamnatin Najeriya mun kasa siyan rigakafi, an kawo rigakafi ma zuwa Ghana, balantana mu Najeriya muka ci support da hankalin su, to yau ga rigakafi, jama'a sun cire salon labari ba ina rigakafin ba ne, a'a ya za a tilasta mu jama'a rigakafi, to kasan mu kenan Najeriya, sai dai abin namu ya mu damu ka hakuri da juna, mu kuma ci gaba da hakuri da kuma kira ga jama'a a kai hakuri a jiya dan wannan rigakafin.
To masha Allah, masu sauraron mu, duka duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. To a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin,
Dr. Ibrahim Kana,
sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Masu iya magana dai suka ce wai rigakafi ya fi magani.
To madalla a gaida Hauwa Umar. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da ku aika mana ta hanyar email. To bari mu fara da sakon Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau. Yace ba mu ji daɗin yadda ƙasar Saudiya ta haramta wa 'yan Najeriya shiga ƙasar ba saboda dalilin cutar corona nau'in Omicron da ta bulla a Najeriya. Duba da cewar cutar ba a Najeriya ta soma samuwa ba. Sakon Baffa Haruna Bajoga na ƙungiyar Arewa Media Writers. Yace a gaskiya ya kamata shugaba Buhari ya yi murabus akan wannan mukami nashi na jin ragaman ƙasar nan. Duba da yanda gwamnatin shi ta kasa shawo kan matsalar tsaron ƙasar wanda a yanzu babu abin da muka fi bukata a ƙasar fiye da tsaro. Sakonmu na ƙarshe yana cewa matakin da shugaban gwamnati kuma Prime Minister Burkina Faso ya ɗauka na yin murabus sakamakon matsalar lamba daga al'umman ƙasar kan matsalar tsaro da tattalin arziki da suka taru suka addabi ƙasar ya yi daidai. Kuma hakan ya dace ga kowane irin shugaba ne cewa idan ya gaza to ya sauka daga mukaminsa. Babu shakka wannan wani cigaban demokradiyya ne a Afirka inda a karon farko wani shugaban gwamnati ya sauka saboda ya gaza. Ganin cewa hakan bai cika faruwa ba a Afirka. Da fatan wannan zai zama abin koyi ga sauran shugabanninmu na Afirka musamman ƙasa ta Najeriya. Baba Buhari da Allah idan ka gama za ka iya ba. To dan girma Allah ka sauka cikin ruwan sanyi. Kamika ma wanda zai iya magance matsalolin da ke addaban ƙasarmu. Ko a samu zaman lafiya abubuwa su daidaita. Daga Usman Shitu Mahuta. Madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz ya dawo da takaitaccen labaran duniya.
Kasar Pakistan ta samu bullar cutar coronavirus samfurin Omicron na farko. Wani jami'i ya faɗa yau Alhamis cewa wacce ta harbi wata mata ce mai shekaru 57 da bata yi allurar rigakafi ba a Karachi, birni mafi girma a kasar kuma babban birnin lardin kudancin Sindhi. Kafofin yada labaran yankin sun rawaito cewa mara lafiyar wacce ta keɓe kanta a gida bayan an sallame ta daga asibiti kwana ɗaya da ya wuce, ba ta da tarihin tafiya kuma an fara binciken waɗanda ta yi mu'amala da su. Gwamnatin kasar New Zealand ta yi imanin cewa ta fito da wani shiri na musamman da kawo ƙarshen shan taba sigari, shirin zai haramta waɗanda suka kai shekaru 14 ko ƙasa da haka. A ƙarƙashin sabuwar dokar da gwamnati ta sanar yau Alhamis, kuma take shirin amincewa da ita a shekara mai zuwa, za a ci gaba da ƙara ƙarancin shekarun siyan sigari duk shekara. Mahukuntan Amurka sun aike da bakin haure biyu zuwa Mexico jiya Laraba a ƙarƙashin wani shiri da ake kira Remain in Mexico, wato ku zauna a ƙasar Mexico da aka mayar. Tsarin na zamanin Trump ya sa masu neman mafaka su jira a Mexico don sauraron shari'a a kotun shige da fice ta Amurka. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a mayar da bakin hauren biyu zuwa Mexico ta kan wata gada da ke Chihuahua Juarez ta kan iyaka El Paso daga jihar Texas. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ba ta bayyana sunayen kasashensu ba. Wani dan bindiga ya harba wani dan jarida wanda yake kallon talabijin a wani shago a tsakiyar birnin Philippines a wani mummunan hari da aka kai a wani wuri da aka dade ana kallo, ɗaya daga cikin kasashen duniya mafi hadari ga 'yan jarida. 'Yan sanda da jami'ai sun faɗa yau Alhamis cewa Jesus Malbanan, mai shekaru 58, wakilin yankin na jaridar Manila Standard, ya mutu ne yayin da aka ɗauke shi zuwa asibiti bayan da ɗaya daga cikin maza biyu masu tuka babura daren jiya Laraba a shagon iyalansa da yake kula da shi a garin Kalbayog na lardin Samar ya harbe shi a kaso biyu.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti, da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar, Baba Yakub makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakacin shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.